Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Talata 20 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Ghana tare da wakiliyar Hawwa Abdul Karim, inda a yau shirin namu zai tattauna akan yadda matsalar tabarbarewar tattalin arziki ke shafan matasa a Ghana. Sannan zamu leka bangaren nishadin mu, daga ƙarshe kuma zamu leka zauren girke-girken mu. Sai a gyara zama. A kasance tare da shirin yau da gobe.
Assalamu alaikum jama'a, ni Hawwa Abdul Karim yau kwaniya ne zan gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra kasar Ghana. A shirin namu za ku ji tattaunawa da matasa akan yadda tabarbarewar tattalin arzikin kasar Ghana ya shafi rayuwarsu. Sai wakan naza yaron zamani da ya mata suna ɗan siyasa. Bayan haka kuma sai tattaunawa da Malam Imrana Ashiru Dikene, mai sharhi akan tattalin arziki. Sai mu kawo ƙarshen shirin da fagen kwalama. Amma yanzu za mu fara da tattaunawa da matasa. Assalamu alaikum, da wa nake magana?
Kina magana da Malam Iklil Isa Konkastol.
Ya kuyi wani aiki kake?
Aiki na ni ina sana'an kasuwanci ne.
Wato sayar da sayarwa. Ya kuyi kai fa?
Ni sunana Abdul Kadir Idris, popular name Junior Kadir aka fi sani da shi. Nana Walwangulu.
Wani sana'a kake?
Ni businessman ya mu kuma na ce ni administrator. Ni da matasa kuma ke araka sosai.
Ashe tattalin arzikin Ghana ya shafi rayuwar matasa haka?
Tattalin arzikin Ghana yayi barkace, ya barkace ba san wani irin tattali bane ake yi ma dukiyar kasan Ghana da ainihin amfanin da Allah ya ba kasan Ghana, wanda ya zamana mutanen Ghana su ci amfani shi, amfani ya zo ma mutanen Ghana ba gane shi. Yasa abin amfanin da bai zo wannan ya kawo mu matasa matsala, har ya kai inda matasa kige mutum yayi makaranta, yayi abin ga yayi karatu duka, yayi na da ilimi, amma ina gudun kasan shi sai kasan waje saboda ya samu amfani, saboda yace can ana mutunta rayuwar shi, kuma su kasan can suna mutunta dukiyar kasan su wanda Allah ya ba su, suna amfani da shi saboda mutanen kasan su ji dadi. Sauci muke gudu muke tayya can.
Na'am, akwai wani karin haske zan.
Abin da nake da shi dan kara ne game da shi matasa da ake
barin kasa.
Ake barin kasa da ake shanin alfasha da matan su ma su shiga cikin wani shani yanayin da bai kamata ba. Ba mu da manyan kirki ne. Mu garin mu manyan nan suna tara kudin nan ne.
Sun rike kudin, sun ki sakewa.
Sai sa ya bari yaro, kaga yaro ya tashi ina buku kadan, amma yayin da ya gaba ce dan kaman bukun bai helpin shi, bari ya bar gari ya tai wani garin da ya gan kaman in ya tai wurin nan bukun nan da aiki kadan da dai ya baci.
Ina ta ma batun matasa kamar da batun kudin mu gari yayi rauni, sai da raunin da yayi ya bar yara kuma sun kamar sun frustrate. Wani nan yana da talent na football ko athlete, amma masuwan shi ya bar ma frustrate bai ya kama wannan, which da manyan mun nan in suka duba ta wannan fanni suka kama suna support ta wannan irin talentin yara,
bai wanda
ya ba yaran nan aka kama wannan da wannan mai musu izi shine me mun doke shi kamar Zango Development Fund a ce Zango Development Fund yayi program sports daban ma youth yau ana yin sports kaza ana choose talent an pickish an kai su wani sports daban kuma an kama haka nan an pick an choose ya bar su yi pivi
today abin da ya shafi rayuwar matasa abin ga yi
ko school ko menene ko ball gudu basketball menene ya kamata saido mu some of us mun kama irin wannan abu muna yi yana da kyau ma a ce an kama muna she a duba matasa a duba wanda ke da talent out of 20 aka samu biyar ko goma suka ci amfani shi unguwa in a whole kina sun ci amfani in shi kuma yana da hankali ya kawo wani sana'a cikin unguwa da matasa dal in mutum ya ya tara gida story building e kai wanga age har e sayar e ce dai je bi cikin daji wani ran kenan mutum roki matan shi diyan shi yaran shi wai za su bi cikin daji wani risky na I don't have anything wrong with it amma in that things is better for them me sha kan kaba at least kaman footballer na Ghana nawa ake biyan shi 2 million 5 million how can you say sai dai na play je Morocco ina so je Kenya e ja ba $1000 ai mishi
matsayin ka na matashi kana ganin akwai wani hanya da ya kamata a bullo mu matasa yanda zai yi a daidaita tattalin arziki
hanyar da nake gan kaman an budi ma matasa shine lamarin entertainment matasa suna son wani abu game da batun entertainment shine na kamar sports a samu ana gada su wuri guda ana gwada musu abinda dai afanar da su in suka girma
to mu dan huta da wannan wakar gali da ya mata suna Hazrin
sa gali ho
nemu mutasu mu nemu mu nemu ka gode ma Allah kullum mu ta gode ma Allah duk matsayin da yake ya dauke muna damuwa ya kanya muna rai muna nan muna taruwa Allah da kai muke rayuwa ba ka ciki muka nemi kullum ba mu samu addu'a mu nara karbuwa mun gode da ka ballan mu nemu na karbuwa yanzu bare muna dariya ka protect mu kuma ka muna kariya bi da baka mu fai mu da shi ba wani ya dufe mu da shi da bai taba faruwa kullum ne ma muke ba mu kwana kwana mu ba mu da suli ya zama zama mu sara da bara muna fama fama Allah dauke muka kai mu sama sama ya taka ba mu wurin zama zama duniya ga komai na da
da dawowa kuna ganin matsalar tattalin arziki na iya jefa rayuwar matasa cikin shaye-shaye gambling da sauransu
kwarai ma sosai saboda tattalin arziki ya birkice ya koma wani kaman kaka tutu ya dai da shi tattalin arziki kai aka nan kina kallon matasa suna dokan hukunci ga annansu aikata abinda su rayuwar su ke so shine su shiga shaye-shaye su shiga wani sace-sace kaga mace tana karkashin uwayenta tana fita da daddare tana zuwa karuwanci uwayen ba su yi mata magana duk duka tattalin arziki yana kawo wannan masiba
da manyanmu shugabannin su kawo an kullan su kan matasa shugabannin sun manta da matasa
kana ganin suka kirfe wasu ayyuka zai iya rage
na'am aka kinkiro wade su ayyukan da zai sa matasa suna gan wani abu kadan kudin nan ya amfana da su sun tsora garin su ba su gudu su bar gari
ya kamata ana engage da youth manyan guwa sun ya kamar shawaran da na kawo nake fadi miki su ya su zauna da manya kamar mu doke shi misali Nima a ce sarakan Nima da opinion leaders Nima sun zo together sun je president na cikin guwan su
thank you
community guda sarakan
a ce manyan guwa sun come together a ce sun shawara su ce suna so su je su gamu da president ko wanda ke matsayin wani position employment ministry menene kaza su ce musu ga abinda muke so mu organize matasa a gwada musu skill training in your education yaro na da skill training yau tafiya da skinga yau turai a saki ba kamar da ni daga je ga ta libra kana parking ba yau skill training ko turai na ci plumbing menene baba whatever okay wannan ara ka dace ka yi kodama yara irin wannan aiki tun da sun fara ci amfani shi yau akwai mafi koyan training a ci yasu wanda ke bank kuma ya yi maka aikin pila guda 5 million 10 million a dai ya yi
ba
shi ne pila ba design
kawai da zai ya karbi ka 10 million
wallahi
ta kusan kwashin dalar amurka
100 sai in ake ya yi design uku na waki na kana cin manyan kuɗi wani kuma plumbing ta zai charge ka kamar concerned Nima Citizen Foundation sun kawo wani shawara
haka suna alaka da matasa ne lai
suna alaka da kowa sun yi ma so many sun creative matasa suna tanyan matasa aiki in wani aikin community suna kiransu yan waye da ke turai da taimaka ba su amma yanzu ne sun kama wani sun kawo ni shawara na ba yara matasa skill training da kuma a gwada musu livestock farming yadda ake kiwo don yanzu ke wace yara mu saboda ba skills kowa ya shiga into farming yana kiwon shanu bayan tukurin gidan shi yana kiwon shanu kan titi
kana ganin da wanga da ce gwamnati zai taimaka da ya dan rage wani matsalan tattalin
arziki
na koda wannan community
ne zai tambaye in yanzu kamar da aka kawo shawara in manyan community suka kama sai su kai ma president sai su kai ma wani dai manyan gwamnati uga ra'ayin da yan waye mun suka kawo kan ya da mu shayi ai munin guwa an kama mun amma kullun yara do still be in difficulty
so ya kake ganin gobe
eh gobe ba mu ba gobe a ga mun da mu
sai sa na ce gwamnati abin da yasa gwamnati ya kamata ya duba yaro in ka ce western world gar turai nan duka gwamnati ke duba ya ka aike ma wamma government na baki kudi saboda kin aifi yaro
wannan haka ne gaskiya ne kuma
social
plan
to babu plan ba mun fi resources
ku yanzu haka a matsayin ku na matasa ku kuma masu taimakawa ci gaban matasa wani mataki ku kuke dauka personal domin ku kawo takiya
haka yanzu nan muna kiran su da mu kai su su koya aiki dunki skills training dunki ne menene babrin duka
ni yau don ku saki na rai
saboda mu saki su gane gradually wannan su sun ba su shi amma gradually kadan da su na sun ga kuma ah wanda yayi ya ci amfani bar ni ma join shi oh saboda wanganga yayi sai ka opportunity ya zo da kai shi Dubai sai ka bar ni ma je Korea an kai ni Dubai an kai ni America
ka kai ma dukkan matasa na duniya duka
su tashi su saya su gure ido tashi abin da ya kamata ya yi musu su fadi ya yi musu to make sure sun zo together sun gama kansu zumunci go for one goal da dai benefit in yau kai ka fight in ba ka da a ci amfani shi ba gobe wani ya ci amfani shi ko diyanka abin da ya kamata kowane community mu tashi kwana
kafin mu tattauna da mai sharhi akan tattalin arziki mu saurari wakan naza yaron zamani da ya mata suna ɗan siyasa
Africa is rich and not poor
sunana naza yaron zamani wasu abubuwa ne da ke ci mana tuwa a kwarya da ya kamata mu faɗi Lebede
Karfe hudu kenan na sahi babu lokaci ga mu za mu fama nema abinda za a ci rayuwa ta zama muna madwaci babu agaji wani lote gari yayi mana zafi kawai za ka ji matsiya ta yan siyasa na ta sace mana kudi su sa mu dace a bagaya babu akusi mu tashi tsaye wannan nasiha ne ga matasa kada mu yarda su rude mu ko da ma da wasa sun fi son alace mu su yasa kuma ko ruwan kirki na sha mu rasa ba su son mu ban mamaki mu da kasar mu amma mu kuma a ce ba a so a ga hawaye mu ko waye gushi ana kuka su suna ta murmushi ba su da matsala sun tara kudi a banki ga motoci kala kala a karkashin tanti mun ba su da Allah Allah yayi ta baraji wasu sun bi dai zai ta Libya sadaka da rayukan su don su kai Italia Italia wasu sun stranded on Algeria ga ƴan matan mu na shagala can Saudi Arabia Arabia wasu sun bi dai zai ta Libya sadaka da rayukan su don su kai Italia Italia wasu sun stranded on Algeria ga ƴan matan mu na shagala can Saudi Arabia Arabia yana da banta kai shi kuma ta hutsai sun sa rayuwan mu ba ta dai dai wanda da mu su sai inda ke mana kai kai ga kowa na ta kuka wai 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 yana da banta kai shi kuma ta hutsai sun sa rayuwan mu ba ta dai dai wanda da mu su sai inda ke mana kai kai ga kowa na ta kuka wai 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 shugabannin mu ba su da tausayin talaka kansu suka sani shi sa malan kai ta kanka kowa ya ga ana kashin mu babu jami'an tsaro wanda muka yadda da shi shi ya kai mu ya baro ku tattaro mu hada kanmu mu nuna musu yanzu mun waye ɗan daji kan tudu kowa ya gangaro mallan Aminu Kano yace Bahaushe sakarai shugabannin mu suka sai da hutu Allah wada rai labarin talauci a tambayar arewa shugaba kudin mu wai ina ake ajewa wasu sun bi dai zai ta Libya sadaka da rayukan su don su kai Italia Italia wasu sun stranded on Algeria ga ƴan matan mu na shagala can Saudi Arabia Arabia wasu sun bi dai zai ta Libya sadaka da rayukan su don su kai Italia Italia wasu sun stranded on Algeria ga ƴan matan mu na shagala can Saudi Arabia Arabia yana da banta kai shi kuma ta hutsai sun sa rayuwan mu ba ta dai dai wanda da mu su sai inda ke mana kai kai ga kowa na ta kuka wai 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 yana da banta kai shi kuma ta hutsai sun sa rayuwan mu ba ta dai dai wanda da mu su sai inda ke mana kai kai ga kowa na ta kuka wai wai wai
so za mu tattauna da masani a harkokin tattalin arziki amma kafin haka shi da kanshi zai gabatar da kanshi assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah sunana Imran Ashiru Dikeni
so ya lamarin ya kai ga haka ne masalan tattalin arziki suna da alakanta shi da gwamnati ko kuma shi duniya ne lamarin ya saki ya mu dai kasar mu lamarin ya kaskance haka yake shafan matasa
akwai usaku daban-daban da kowa ke duba wurin lamari kamar haka gaskiya ne yanayin matasa musamman kasan ga yanayi ne da baya da kyau sam ainihin matsalar nan kamar yadda kika sani shine tattalin arzikin mu baki daya ba mu yi mu inganta shi yadda ya kamata ba tun farkon har wa yau akwai wato policy daban-daban da mutane suka doka domin ya taimaka amma har wa yau dai bai
baya
shawo kan abin ba mun shiga policies da dama shekarun jiya ga mun zo mun shiga sabo wayan ga duka gwamnati ta shiga cikin domin ta shiga yanayin kakanikai ta shiga cikin wayan ga policies domin ta yi taimaka amma mun saba gaya musu in ka lura da tattalin arzikin Ghana agriculture noma yana daga cikin wurare da ke baiwa matasa aiki sosai-sosai idan an fara da shi bayan haka kuma wangan fahimta na cewa agric yana taimakawa ya sa mafi yawan gwamnati suna kokari yadda za su bunkasa wato sharin noma suna ganin kamar amfanin zai kai kasa har zuwa ga to ainihin last person Ghana so amma yanzu salon duniya ta sake zan buga miki misali idan ka shuka koko zai doki kusan shekara biyar tukuna ta fara siro idan ka samu bugun shinkafa masara nawa za ka yi ka sayar da shi ka hada shi da wasu kasashe da suke kulawa da ilimin kimiyya misali iPhone da kike amfani da shi phone guda nawa ake sayar da shi in ka samu phone ya cika ba guda nawa kudi nawa za ka same shi in ka samu masara ya cika ba guda kudi nawa za ka sayar da shi da wanga muke kiran hankulan gwamnati zuwa ga inganta shanin ilimi musamman ilimi na kimiyya abinda zai taimaka mana kenan abin da sani ke miki wanga bayani wannan abin nan yana bunkasa tattalin arziki cikin minti daya kin gane ko amma agric kinga da muke yin ga yana taimakawa mu yi fiye da shekaru daruruwa hawaye cikin muke ba idan kin lura mafi yawan ababa da muke amfani da shi muna fito da shi kasashen waje ne wayan ababan ga da muke fito da shi kasashen waje wayan nan kasashe da muke fito da shi wurin nan muna baiwa matasan wurin nan aiki ne ata irin shi okada moton ga da muke amfani da shi
ga ana ce mai keke na fab
da wannan adadi ta duba da din su da suka shigo kasan adadin aikin da muka baiwa kasan da suka fito
mata san wani kasa ke
haka a kaddara wanga simple technology a kaddara muna yi mai wanga baban ganan ga adadin wanga ayukan nan mun samu shi ga niki saboda mutasan da suke fitar gane suke zuwa wani gari na aiki suke zuwa ne
to ya gobin gane zai kasance idan wasu gari sun kwashe matasan su
za su ji tafiyan kasan ta ci amfani za su ji tafiyan kuma kasan yayi rashi kin lura tattalin arzikin Ghana kudade da ke fito kasashen waje yanki ne mai soka sosai inke dubawa da household economy wanda na gida da gida zaki ga gidan na akwai mutum da ke kasan waje ya aika wani abu kadan
hatimisu wato suna ma taimakawa tattalin arzikin kasar
ya aika wani abu kadan wani abu ya aika wani ki daga wani yana layya ya aika mai wani na haji ya aika mai
wani taimaka a rage talaucin gida
to amma short term yanzu da muke kasa ya kashe kudi wurin karatar da mutane yanzu zaki je wasu jihohi ba kwararrun likitoci alhalin kasa ya kashe kudi wurin wato karatar da wayanga yaran sai in kuma daga baya kuma su ma sun je
wani kasa
su ci
amfani yanzu matasan da ke gida Ghana da wayanda suka rasa aiki da wayanda ba su samu aiki ba da wayanda suka wani hanya za su bi su taimaka ma kansu cikin wannan yanayi
yanayin nan dai gwamnati na da aiki da yawa da ya kamata yi yanzu misali mutum na so yayi aiki sadda fiye wata ga ya kamata mai shi ya samu freezer shi light bill shi ya kamata ya kula da shi wani irin taimako gwamnati ke bayarwa wurin wannan so shi gwamnati ya kamata ya kula da creating enabling environment yanayi da dai sa masu so su yi aikin kansu da kansu samu walwala su bayan haka kuma su matasa gaba daya kin ga kaman aiki dai mafi yawan ma'aikata ba gwamnati ke dokan su ba idan kin hada private sector ya doki mutane ya fi adadin mutane na gwamnati ke dokan aiki saboda shi wangana gaya mana kan mafi yawan taimako da mutum zai iya taimaka ma kansa da kansa ya same shi wajen gwamnati ba lalle sai da gwamnati ba saboda kun buga miki misali nayi accounting nayi finance bayan haka kuma nayi law alternative dispute resolution nayi wannan law ina daga cikin masu aikin jarida
kana daga cikin me
na amma ina daga cikin masu aikin jarida
na Hausa
a Ghana of course na fashin baki
masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe da fatan dai kuna jin dadin shirin namu na yau sannan kuma kuna amfana kafin mu karkare shirin namu za mu leka filin kwalamar mu
Hadiza Kubura ita ce bakuwarmu a fagen kwalama.
Ko Hadiza company mu ne Hadiza Kubura. Ya, mata Annabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Masha Allah. Ta yau wani abinci daki da famuna?
Oh, salad.
Okay.
Salad.
Ga kin san wasu kasashe na yin nasu
ni dai salad na healthy salad simple na fito da salad wani abu ne da na jiki in ba ka san rayuwar shi ba kai ka samu diarrhea kai ka samu food poison salad na san wadansu yau dai ban sani ba those days ruwan gota ake zuba ma salad ruwa dai na cikin gata isa ina bowl abinda bai da kyau na yin shi shiga cikin kisan ka da yake nan isa salad din da kai salad ka duba salad da kyau ya kamata ka wanke shi da kyau da vinegar ko salt water ka wanke duka an so ka sinsinke ka bubude shi ka share ka sa cikin tray iska ya bi kai ako kasa ako dauda jikin salad in ba ka jara salad da kyau ban kana sai da abinci ka ba mutane food poison an zo ana bi da ba san abin da ya ba su ba amma salad ne sa ga salad na sai ga carrot na carrot na kankare jiki kankare cicile dauda jiki sai zo in yanyan ka ko abu jiki na kin ga mun sani ba ko training da aka ba mu na yin gan blender na yin gan grater na yin gan slicer amma na fi son doki ya nuna na yin wannan gajiya in tankwa ma ne shede na nika cikin asanka aka mai ho ya so rami sanzo yi carrot na in slices kana na chopping board green and the curry chin cow green pepper in zone slices shi kana na chin ka spring onion kuma na da dauda in zone jajjara shi zone yanka shi kana na chin ka radish shi kuma zone slices shi kana na yanyan ka shi kana da na yaka na na kare nan mun shiga cikin dressing na sometimes na in boss salad ne da na in da for liver
and
ta shi na dafa na kai shin duki anuna murza shi in chicken kuma ne na dafa chicken na naka chicken thigh sai in shred shi in duki anuna in chire fle na zazzware shi
kamar da ke dambu
shin aji aka ninki shin aji sai ya dry sa salad din na kawo bowl gani da salad cream gani na kawo su liver da su chicken na yabon su saran sa starches da su sardi amma cream nan da yana nan isa na kawo shin kawo tray na nice tray sai zo fara na lay salad din cikin tray na
ina
shirya shi ne in rectangle shin circle bayan shi
shirya ki kewaye
shi kewaye shin zo sa green pepper da na slice shi circular na is it green cucumber na munje cucumber na slice cucumber shin zo sa cucumber kai shin zo zuba carrot kai shin kawo green beans na zo zuba kai shin kawo yellow corn zo zuba kai in kawo spring onion zo zuba kai in kawo in ako pear ma na yasa pear kai sai enzu oiling liver na sai zo zuba kan salad sai na muza sai spread shi kai chicken nan kuma na shred shi sai zo zuba kai ba mix so na arrange
na makarin da kika cici
sai zo zuba shi kuma kai sa spring onion sa carrot sa cucumber sa naman kaza da liver salad cream na indoki kato de indiba kama side nga guda side nga sometimes sometimes kwa bon sa cream nka na dish ni sa kan side please nka kana so ndongo don suba su son cream because of healthy lifestyle it's better you eat salad without cream and liver the chicken look at their protein so there's nothing wrong with it shin sa on the side shin kawo fuel zun sa ka shin aji to wannan salad in ka ci ce kwana she gobe da safi
da me ake cin wannan
brodo ka ci da shi brodo ka ci da shi pano ka ci da shi jollof ka ci shi ka da haka nan ka tattauna kuma kana shan tea da shi bread ya kakan din da ka ci salad din
wannan salad din gane ne ko dai salad
din dai na gaggama ko ni na gari aha na gaggama wadan su kuma su yin su sa cream su mix aha inda ki serve table etiquette ka ki mix ba shi
kai kina so yin jima a ciki ki san wani salad ana yi bai jima sai
ba sai ka ci sa naman ciki liver nan ka ci sa ciki naman kaza ma ka ci sa ki separate duka ne inda zo a ci isa ga green pepper ciki separate bo da salad da kanshi separate bo da spring onion, da cucumber, da radish, da liver, da chicken, da sardine.
Ko wanne
da suna kan table? Sai wanda dai ci, yazo shi da kanshi bai so won. Though a lot of people are allergic to a lot of things. Me shi da kanshi ya select one da yake so. In chicken fridge ne kuma, shiki sashi bai komi.
Haka nan ya jima.
Bai komi chicken fridge. Amma stack is the sardine dey ka bude. Don ba kai ka bude ka sa cikin fridge bai da kai becomes poisonous in kina so ki sa cikin fridge sai ki zuba cikin bowl tukun ki sa cikin fridge
haka in kina restarkin
sai
yana cikin gongoni
bai da kai ba sa gongoni cikin fridge e sa ka ki bude ma in ba ki yi ready kici ba ka bude it's poisonous
me yasa poison
because of the can kin ga yau ga ko cancer ako ciwo dewa na ji wai cikin abincin mu da muke ci shike kawowa ina gan kaman in kai nga da ba mu pay attention maybe muka sa ankali ya yabo lifespan mu on eh mu mata muke samun cancer pa isa muka duba wanga abuduka ya ya stop wen shi
anan muka kawo karshen shirin na yau sunana Hawwa'u Abdulkarim yau kwaniya
Jama'a masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma wakiliyar mu a Ghana Hawwa Abdulkarim yau Pioneer da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya
Yeah.